sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci a yau Lahadi 9 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga Mahmud Lalo dauke da kanin labarai.
To gwamnatin Burtaniya ta fara daukan matakan yadda za ta tunkari karancin samun kayayyakin amfani daga China yayin da kamfanonin China ke tarfe yawa sanadiyar barkewar cutar coronavirus. Sannan yan sanda a Myanmar sun mika wa hukumomin China ɗaya daga cikin mutane biyar da suka sulale zuwa kasar ta Myanmar. A kuma daren yau Lahadi za a yi bikin karrama fina-finai na Oscars a nan Amurka. A wannan shekara ma bikin ya zo da wani korafi, za ku ji akan menene.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa za ku ji irin matakin da matan gwamnonin na arewacin Najeriya ke dauka don rage yawan yara da ba sa karatu da samarwa da matasa sana'ar yi. Sannan za ku ji yadda wani matashi dan jihar Plateau wanda ya kammala karatunsa a fannin lissafi da sakamako mafi daraja wato first class amma ya rungumi aikin koyarwa da kuma yin facin tayar motoci. Bayan wata gobara da talakune kasuwar dabbobi da Patu da ke jihar Abia a kudu maso gabashin Najeriya, za ku ji me sakataren kasuwar ke cewa. Sai shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir Mishanu take gabatarwa. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Burtaniya ta fara daukan matakan yadda za ta tunkari karancin samun kayayyakin amfani daga China yayin da kamfanonin China ke tarfewa sanadiyar barkewar cutar coronavirus. Hukumomin kasar ta Burtaniya na amfani ne da tsare-tsaren da suka tanada ko da za su kammala ficewar su daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da wata yarjejeniya ba. Matakin na zuwa ne yayin da ake fargabar hukumomin China za su rufe wasu birane tare da kamfanoni yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, lamarin da ka iya haifar da karancin kayan amfani kamar na asibiti da sauran kayayyaki na yau da kullum. Yanzu haka an buƙaci kamfanonin Burtaniya da dama da su nemi wasu hanyoyin samun waɗannan kayayyaki. Hakan da yana faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara ɗaukan matakan ganin cutar ta coronavirus ba ta shiga nahiyar Afirka ba. Matashido Mweti, director ce a hukumar ta WHO wacce ke kula da nahiyar Afirka.
We recognize that our countries have invested quite a bit in.
Tace mun fahimci cewa kasashen mu sun samar da matakan kariya sanadiyar annobar cutar Ebola da ta barke a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo. Saboda haka wannan shiri shi ake amfani da shi wajen tunkara cutar ta coronavirus. Tuare lawa yan sanda a Myanmar sun mika wa hukumomin China ɗaya daga cikin mutane biyar da suka gudu zuwa kasar ta Myanmar daga Wuhan, yankin da cutar coronavirus mai saurin kisa da yaduwa ta fara bulla. A farkon makon da ya gabata mutanen suka sulale zuwa Myanmar wacce ta haɗa iyaka da China. Hukumomi sun ce a ranar Alhamis aka mika mace tilo da aka kama daga cikin gungun mutanen wacce gwajin da aka mata ya nuna cewa ba ta ɗauke da cutar. Sai dai babu wasu bayanai da suka nuna yadda makomarta ta kasance bayan da aka mika ta ga hukumomin China. Amma har yanzu ba a san inda sauran abokanan tafiyar ta hudu suke ba. A yau Lahadi, jami'an tsaro a Thailand sun harbe har lahira wani soja da ya ta ɗauke mutane da bindiga a arewa maso gabashin ƙasar. Yan sandan sun ce maharin wani matashi ne mai shekara 32 wanda ake kira Jank Rafant Thoma, wanda da farko ya fara harbe komandansa. Daga nan ne kuma ya ɗauki wasu ƙarin makamai ya nufi wani rukunin shagunan kasuwanci ya yi ta harbe mutane, yana kuma wallafawa a shafin sada zumunta na Facebook. Tuni dai an cire hotunan bidiyon da ya wallafa. Prime Minister Thailand ya ce mutum 26 sojan ya kashe ciki har da fararen hula da jami'an tsaro. Wani yaro dan shekara 13 shi ne mafi karancin shekaru cikin mutanen da suka mutu. Baya ga haka ya runata mutum 57, daga cikinsu akwai mutum 2 da aka yi wa tiyata a kwakwalwa.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu fara kawo muku rahoton namu, inda asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya, wato UNICEF, ya fitar da kididdiga cewa yara sama da miliyan 13.2 ne ke gararamba a titina a Najeriya ba sa karatu, kuma mafi yawancinsu a arewacin Najeriya suke. Wannan yasa wata hira ta musamman da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Aishatu Atiku Bagudu ta bayyana wa wakiliyarmu Madina Dauda yawan yaran da take daukar nauyin su ga irin yadda hirar tasu ta kasance.
Idan kika lura da wannan zamani da muke ciki, ko a fada ko ka a fada ko ina ka je a cikin Najeriya, zaka ga yawancin mu ne yan arewa ke bara. Ban ce wa'insu kabilu ba sa bara ba, amma majority din masu bara din za ku lura da cewa yan arewa ne ke wannan baran koda yaushe. To kin ga wannan abu yana da ci baya a wajenmu. Sannan idan kin duba kuma, yawancin ƴaƴanmu mata ba a cika sa su makaranta ba. Ban sani ba ko al'ada ne ko addini, wani lokaci sai ki ga al'ada ma ya fi addini ƙarfi. To wannan duka yana cikin abubuwan da yake dan damuna da yasa nake yin wa'annan abubuwan. Sannan nakan bada labarin gidan mai da naje na hadu da yaro dan shekara 3 da dan shekara 5, wanda yake baban ya sun rabu da mahaifiyar, ya dauke su ya kawo su wajen malami su yi karatu. Da mun fara da niyan tallafawa almajirai da marayu, but sai muka gane da cewa ba za ka iya tallafa ma almajiri kadai ba, baka taimaki iyayensa ba, ko kuma ba za ka iya tallafa ma marayu ba, baka taimaki iyayensa ba, ko kuma irin in kana son ka rage yawan bara da ake yi da baka shiga na mata ko na yara haka ko na manya without kai tallafa ma musu. To kin ga nan sai tallafin mu yazo, da muna magana makaranta ne, ba sai mun ka gane da cewa a wannan ma ba zai yi ba, sai an yi sensitizing iyaye, sai an taimaki iyaye gaba daya. Ga su gura mu haka dai, ban son using word din da ake cewa nakasashe ko gajiyayye, don ni ban yadda akwai nakasashe ba ko akwai gajiyayye.
Masu larura
ya kamata a ce. To duk muna aiki tare da su.
To yanzu za ki iya kiyasta yawan yara da kungiyarki ta tallafawa wajen samun abin yi ko sana'a ko makaranta da aka sa su, da kuma inda suke a yanzu?
Akwai wayanda suke sun yi graduating, mun taimake su suna aiki, amma ko da yake sun gaya mun sun cewa ba sa son muna sa su a ciki, don ba sa son a san wasu yin almajiranci da. Mukan dauke su mu koya musu basic, sannan sai mu integrating din su cikin system.
To kina da makaranta ne?
Bazan ce makaranta ba, sai ba dai zan kira ta center.
To center din na da yara nawa?
Roughly give or take ina jin sun kusan 200 wanda su ake koyarwa. Saboda mun yi kokari muna koya musu, in an yi kuma sai a yi training din su aiki haka sana'a hannu. Wayansu za su gaya miki da cewa su ba su son su yi makaranta, manyan kenan sun fi son sana'a. So abinda muke gaya musu, mun yadda ba za su yi makaranta ba, amma dai su koyi su iya rubuta sunansu, kuma su iya karanta sunansu. Saboda wannan zamani, in baka iya rubuta sunanka ba ko ka karanta sunanka, ka shiga uku. Yanzu muna kokarin mu fara koya musu ajami. Kin san da ana yin ajami a gidaje da yawa, so muna kokarin mu fara koya musu cikin ajami banda na boko, su iya su san yadda za su iya tafiya da lalurorin rayuwansu.
Yanzu kina da 200 a center, in aka yaye wa'annan sai a sake maye gurbin su da wasu
yaran ma yanzu suke kawo kansu da iyayen. Wa'ansu iyayen ma da ba su iya affording su sa yaran su primary school, wa'ansu su suke kawo su nan wajenmu. So idan mun kai, akwai makarantunan da muke da dan partnerships da su, sai mu tura yaran a makarantan, sai mu dinga biya musu PTA.
Kenan makarantan kyauta suke yi?
Kyauta suke yi. Nan ma center da muke yi ba wai suna ana biya ba, shi yasa iyaye da yawa suke kawo yaran a wajen.
Wa'anne kika fi ba fifiko, ƴaƴa maza ko ƴaƴa mata?
duka biyu nake ba fifiko. Akwai lokacin da su ƴaƴa matan suke yi, akwai lokacin da su ƴaƴa mazan suke yi. So ni guri na shine yanzu akwai position da yawa da ya kamata a ce ai arewa an sa su a wajen, amma sai kaga ba mu da yaran mu dake da wannan ilimin da za su sa. Kada fa mu manta mu tafiya muke, kuma yanzu yaran nan su ne mu gobe. Idan ba mu tallafa musu ba, wata rana yaran nan sai sun samu kuka. Ina kira ne ga kowa a sa hannu a tallafa ma waɗannan yaran, saboda ina kankallo kamar muna kan time bomb ne. Ranan da bomb din zai explode, kowa sai ya ji jiki.
Hajiya Aishatu Atiku ba gudu kenan a hirarsu da Madina Dauda. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
To, dakarun Amurka da ke Afghanistan sun tabbatar da mutuwar sojojinsu biyu, kana sun ce wasu shida sun jikkata. Lamarin ya faru ne a lokacin da wani sojan ƙawance na Afghanistan ya buɗe musu wuta. Kakakin dakarun Amurka a ƙasar ta Afghanistan ya ce harin ya auku ne da tsakar daren jiya Asabar a gundumar Shahzad da ke gabashin lardin Nangarhar. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce har ila yau harin ya ritsa da wani sojan ƙasar guda. A wani labari na daban kuma, wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tada wata mota makare da ababen fashewa a daren jiya Asabar a ƙofar wani ofishin 'yan sandan Afghanistan da ke gabashin ƙasar, inda ya halaka 'yan sanda shida. Wani jami'in ƙasar ya faɗa wa muryar Amurka cewa maharin ya yi amfani da wata mota ta soji ƙirar Humvee ne a lokacin da ya kai harin. Sadai ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin wannan hari a wani saƙon Twitter da ta wallafa. To, a daren yau Lahadi za a yi bikin karrama fina-finai na Oscars a nan Amurka, inda masu ruwa da tsaki a masana'antar dandalin haɗa fim na Hollywood za su halara a wannan bikin ba da lambar yabo mafi girma a duniyar haɗa fim. Fina-finai tara aka killace waɗanda za su nemi lambar yabo da tafi daraja cikin kyaututtukan da za a bayar a rukunai daban-daban, wato lambar yabo ta fim ɗin da ya fi inganci. Greg Donovan shine jakadan dandalin shirin fina-finai na Hollywood.
The Oscars to me is like the Super Bowl, the Olympics and the World Cup.
Yace ni a wurina bikin karrama fina-finai na Oscars daidai yake idan aka haɗe wasannin Super Bowl da Olympics da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, wato World Cup, a wuri guda. Jama'a da dama na ganin fim ɗin World War I 1917 shine zai lashe babbar kyautar, ko da yake akwai sauran fina-finai da ke hamayya da shi, irin su Parasite da Once Upon a Time in Hollywood. Bikin wanda za a yi a birnin Los Angeles har ila yau zai karrama jarumi da jaruma da director da suka fi kwarewa. Sai dai kamar yadda aka gani a shekarun baya, a bana ma bikin na fuskantar suka kan yadda ya fi samun wakilcin fararen fata fiye da baƙaƙe. Cynthia Erivo ita ce baƙar fata tilo da ta samu shiga rukunin waɗanda za su kara a neman kambun jarumar da ta fi kwarewa a wannan shekara.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya matsalar rashin aikin yi ga waɗanda suka kammala karatun jami'a ko kwalejojin kimiyya ba baƙon abu bane. Hakan ya sa a matakai daban-daban, kama daga lokacin da ɗalibai suke karatunsu zuwa lokacin da za su tafi wa ƙasa hidima, wato NYSC, ake ba su shawarar neman abin dogaro da kai kafin su samu aiki. A wannan rahoton da za ku ji, wakilinmu Ilyas Kasumu da ke Jos a jihar Plateau ya yi kacibis da wani matashi da ya kammala karatunsa a fannin lissafi da sakamako mafi daraja, wato first class, wanda ya rungumi aikin koyarwa da kuma yin facin tayar motoci.
Malam Isa wani matashi ne da ya kare karatunsa na jami'a, kuma tuni har ya fara aikin yi wa ƙasa hidima.
What is 180 minus 100?
A makarantar da Isa yake koyarwa, yakan dage ya ga cewa ɗalibansa sun fahimci abin da yake koya musu.
33 plus 8 plus 100 plus 8 equal to 66.
Can bayan ya tashi daga koyarwa, sai kuma ya nufi layin sarki da ke ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a arewa ta tsakiyar Najeriya wajen ɗaya sana'ar dasa. To, amma menene yasa Malam Isa ya ga duk da cewa ya ƙare karatunsa na digiri kuma a mataki na farko, wato first class, har ila yau yana buƙatar wannan sana'a?
Na manta da wannan sana'a kuma kamar na yi bukilci, tunda da wannan sana'a da ita na ɗinga amfani, Allah ya taimake ni. hannu biya ne yi wannan karatu. To ga kusan da wannan sana'a tunda na gaje ta gida, kusan na soke mahaifina ne babban nauyi.
Yaro ne mai kwazo, mai son yayi abin kansa, ko yana fatan in Allah ya kai shi mataki ya taimaka wa ƴan uwansa. Dan yana son karatu da na Islam da na boko. Yana farin cikin yin haka.
Bincike ya nuna cewa a Najeriya akan yaye dalibai kimanin 500,000 kowace shekara daga jami'o'i da sauran manyan makarantun kasar da ma na kasashen waje.
Akwai wanda zai sama wai kai. Ai ni akamata ce na fi karfin wannan aiki ai. Ai a matsayina na graduate ai kawai akamata ce yanzu ina office ne. Nace to oh magana zuwa office ina sai office ya zo tukunna. Ai ba wai kawai kana gama makaranta bane kawai kuma shikenan sai ka da wani girman kai ka sama kanka. Yanzu na ce kawai ni na fi karfin ne aikin nan ta mai zan yi sai je zan ana da gutsaran first class ina ci kenan.
Batun da ya dade yana ciwo mahukunta da sauran al'umar Najeriya shine batun sama waɗannan dalibai ciki har da Malam Isa ayyukan yi.
Yau in ka duba matasa daga jami'o'i da muke da su a kasar nan state and federal kusan 40,000 ake churning out every year from different youth camps. And most of them sun fito kowa has this perfect picture na cewa ina so na samu aikin da za a fara biya na dubbai 200,000, 500,000 da wani abu. A'a, mutum bai kamata ya restricting kansa to me zai samu daga cikin al'umma ba. A'a, kai me zaka contributing to al'umma?
Ko da muke cikin camp abinda suke ta biya mana kenan ba fa aiki a kasa fa. Tunda akwai wani program da aka zo ana yi a camp, wai Said program. Wannan skill acquisition and entrepreneurship development. To a kan fa suna so a koya mai graduate aiki ne, dan kawo mana masu aski, an kawo mana masu haɗa jakan kula, masu haɗa takalma su zasu koya mana. Saboda ba kafa kowa ya tunani wai akwai aiki a ƙasa, gaskiya aiki a ƙasa kan mai dori kan babu aiki a ƙasa.
Dai Malam Isa ya gano wa kansa mafita.
Ina fatan dai Allah idan ci gaba hakan, to insha Allah ni ma na kai wannan matakin zan buɗe babban waje wanda ga kayan na zamani na fashion wanda ba sai din ga manual da wannan karafin haka ba.
Daga Jos Nigeria, Iliyasu Kasimu, VOA.
Ai ya gara gobe na nake ci. Ai ya gara gobe na nake ci.
A gaida Iliyasu Kasimu. A ƙarshen makon nan ne wata gobara ta laƙume kasuwar dabbobi da fatu da ke jihar Abia a kudu maso gabashin Nigeria. Inda bayanai suka yi nuni da cewa hutar ta kona shaguna sama da 100. Kana an yi asarar tsabarar miliyoyin kudade. Wakilinmu Alfonso Okoregwe ya zanta da sakataren kasuwar Malam Awalu Muhammad da kuma wani dan kasuwa da shi ma lamarin ya shafa, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi.
Ta kama kona shagunan fatuwinmu da falakinmu wanda aka rasa dukiya masu dumbin yawa da shaguna wanda fiye da 100 suka kone a nan gari. Kuma ta tare da kayayyakin da suke ciki. Alhamdulillah guda daidai ba a rasa rai ba, amma ya asarar dukiya sosai masu yawa wanda ba za mu yi kimanta kudin nan ko ya kai miliyan 100 ba a yanzu haka, saboda muna daukar girgizar lissafi.
Kamar rumfuna na da wannan lamarin ya shafa.
Ta gashe abinda ya shafi rumfuna fiye da 100 har da kiyar da sai gaskiyar magana.
Amma yanzu kun gano musabbabin ita wannan gobarar?
Ita wannan gobarar masifa ce Allah ya kawo. Kaga akwai wayoyin wuta, daga nan wuta dai ta kama kawai kuma yanayin katakai da ginin blok wayan wuta kuma ya biyo daga nan wutan sai ta mamaya. Ba za mu ce ga musabbabin fitowar wannan wutan ba, wannan dai masifa ce Allah ya kawo. Ina kira ga gwamnatin jihar Abia da karamar hukumar Rumun Noshi Local Government wanda muke musu aiki, muna biyan haraji, muna biyan kudin revenue, da kuma federal government in danda hali, ministry of humanitarian su taimaka mana, hatta kuma har da masu hannu da shuni, saboda yadda wannan bayin Allah wanda abun nan ya shafe zabun tausayi ne, wani bai da inda zai je bai da wata abin da suturan da ke jiki zafa abun da don Allah su taimaka su dube su da idon rahama.
To ko me waɗanda gobarar ta shafa ke cewa?
Sunana Muhammad Bello. Wannan gobara ta tashi da mu dai mun fito daga sallar asuba mun dan juma kadan. Sakataren mu yana daki, akwai yaron mu da yana daki yana kwance. Sai ya ce mishi ya tashi sai ta yadda shi ya ce yaro ya je ya salla. Kamin yaro ya je ya salla wuta ya kama. Akwai kudaden mu kuma a dakin nan masu dumbun yawa. Mu mutanen Borno biyu a gidan Bello Dillali muke sake kayan mu. Kamin nan mu zo kuma wuta ta afka, mutum ba zai iya shiga ba, muna ji muna gani kudaden nan suka kone.
Kamar lera nawa ku
iya ta bangaren mu dai kudi sun kai $2,800,000 banda wa'anda kuma su daban nasu, amma namu $2,800,000 a wanda aka rasa shi a wannan daki.
gaida Alphonsus Okurege, masu sauraron mu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matasa a duniyar gizo. To albishirin ku matasa. Ga wani sabon shirin da zai duba alfanu da kuma illolin shafukan yanar gizo. Duba da yadda shafukan sada zumunta na zamani suka zama mana kamar anta da jini. Za mu dinga tabo duk wani lamari da ya shafi shafukan sada zumunta domin wayar muku da kai akan su. Ni ce taku Madina Dahirin mai shanu daga nan birnin Washington DC. Kuma ni zan jagoranci wannan shirin so ɗaya a kowane mako. Sai ku bi ni domin mu tsunduma a cikin shirin Matasa a duniyar gizo.
Kun ga labarin da na gani a Twitter kuwa?
Kai ne ba shiga shafukan sada zumunta ba.
Tabi jam. Dama ana wayan gari da mutum ba zai shiga shafin sada zumunta ba? Ai ni daƙiƙa ɗaya ba ta wucewa sai na shiga danganin mai duniya take ciki.
Kwarai kuwa, ai ni idan na tashi abubuwan da nake karyawa da su sune Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu.
Matasa kenan. Auratayya da ke tsakaninku da shafukan sada zumunta Allah ne kadai zai iya kashe wannan aura.
To masu sauraron mu a yau mun samu bakuncin Director General na NIDDA wato hukumar kula da fasahar zamani da kimiyya a Najeriya Alhaji Kashifu Iliya Abdullahi mun gayyato shi ne a wannan zauren namu na matasa domin ya bamu labarin kan yadda amfani da shafukan sada zumunta ya bude masa hanyar samun aiki lokacin da yake matashi da kuma wasu ƙarin shawarwari game da amfani da shafukan internet.
Matasa muna so a mu canza musu tunaninsu na aikin gwamnati. Mutum idan ka ɗauki wannan harkar fasahar zamani sai za ka samar wa kanka aiki ne har ma ka ɗauki wata aiki. Saboda shi harkar fasahar zamani harka ne na aiki da za ka yi da hannunka. Yanda idan ka yi za ka iya sama wani aiki shi ma yayi. To kamar ba na mantawa ko lokacin da nake dokar ƙasa a Japan Company a kwaikon da na mishi yanar gizo-gizo. A lokacin ina dokar ƙasa kawai na ga irin ka zuwa ofis kullum daga ƙarfe 9 zuwa 5 ba abin da ake yi sai dai ko a ta ɗaukan fayil. Sai na fara tunani ya za a yi mai amfani da ilimin da na koya a university da zai mai wani abu da shi. So dama an koya mana yadda ake ci website da sauransu ko abin da ya rage min na yi ta bibiyar abin hannu iya su sosai. So a lokacin na samu na nufi na kamfani na yi nufi kyauta ne na sa bayanai na a kan in mutum yana so a masa zai iya samu na a wannan namba. Da a kwata uku da ina zaune kawai aka buga min waya akwai wani kamfani suna so a musu. To a lokacin na zo na musu suka biya ni kuɗi har wajen naira miliyan 1,550. A lokacin to ka ga sun irin amfanin wannan fasahar zamani ke ba. Abu ne wanda kai za ka samar wa kanka aiki har ma ka ɗauki wani aiki ba sai ka jira aikin gwamnati ba. Ta irin waɗannan hanyoyi ne nake so matasa su rungumi irin waɗannan abubuwa inda su yi amfani da iliminsu su samar wa kansu aiki su ɗauki wani na aiki. Kuma akwai abubuwan da nake na smart agriculture shima wanda muna so matasa su rungumi wannan tsari su ɗauka yanda za a koya musu yanda za su rinka noma ne na zamani. Sannan za a yi abin yanar gizo-gizo wanda shi ma in mutum ya yi noma zai iya siyar da kayan noman sa sannan za ka iya samun da aka fi tashi da wasu abubuwa da ma har za ka iya samun bayanai da aka fi inganta nomanka.
To masu sauraro da fatan kun amfana da gudunmuwar da ya bayar. Na san matasa da yawa da ke amfani da shafukan sada zumunta na Instagram da Twitter da dai sauransu. Sun ga bidiyon tsaraicin da ake ta yadawa cikin makon nan. Ina son in ba ku dan shawara. Kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata, akwai irin hanyoyin da bai kamata mutum yana amfani da shafukansa ba. yada bidiyon tsareci na ɗaya daga cikin su. Ku tuna cewa a yanzu komai ya koma yanar gizo. Kana iya ganin kaman yada irin wannan bidiyon ba wani abu bane ba. Amma yanzu ko aiki zaka nema ko kuma visa ta tafiya wata ƙasa. Duk sai an bincika duka shafukanka na sada zumunta domin ganin irin abubuwan da kake yadawa. Idan an same ka da yada kalaman batanci ko abubuwan tsareci, tabbas hakan na iya hana a baka aiki ko kuma a hana ka visar tafiya wani wuri. Da fatan za a kiyaye. A kuma tuna cewa wani abin ba zai maka illa yanzu ba sai ka girma ka manta ma kai. Ina son in bayyana muku cewa za ku iya ajiye min sakon irin batutuwan da kuke so ku ga an tabo a wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Za ku iya samu na ta DM ina a shafin Twitter wato @MSS_DEENAH. Sai na ji ku. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Sai kuma Lahadi mai zuwa insha Allah. Ku tabbatar cewa kun kasance tare da ni Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
Madalla a gaida Madina Lahiru mai shanu. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ta ce salam VOA Hausa, ina kira ga ɗan uwana talakawan ƙasar Kamaru da su sani cewa tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, amma sai an yi dubu ba a fito ba. A don haka ya kamata ku fito manyanku da yaranku wajen zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisar dokoki. Saƙonmu na gaba saƙon haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aisha Musa Wada da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Ladi Jos a jihar Plateau, inda suka ce salam VOA Hausa a madadin al'ummar karamar hukumar mu ta Barikin Ladi da ke jihar mu ta Filato. Muna miƙa saƙon jajantawa ga ɗaukacin al'ummar jihar Abia sakamakon ɓarkewar wata gobara da ta ƙone shaguna 100 da dukiyoyi bila adadin suka salwanta a jihar ta Abia. Muna addu'ar Ubangiji Allah ya kiyaye sake aukuwar haka nan gaba. Amin summa amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Salihu Isa Fana da na Mairo Umar Makira tare da Yahaya Danno Azare, inda suka ce salam VOA Hausa, muna fatan taron ƙoli na shugabannin ƙasashen Afirka a kan rikicin Libya. Muna fatan taron ya zama kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Gwamnatin Burtaniya ta fara ɗaukan matakan yadda za ta tunkari ƙarancin samun kayayyakin amfani daga China, yayin da kamfanonin China ke ta rufewa sanadiyar ɓarkewar cutar coronavirus. Hukumomin ƙasar ta Burtaniya na amfani ne da tsare-tsaren da suka tanada ko da za su kammala fice wasu daga ƙungiyar tarayyar Turai ba tare da wata yarjejeniya ba. Matakin na zuwa ne yayin da ake fargabar hukumomin China za su rufe wasu birane tare da kamfanoni, yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji wata tawaga abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Leo Sahilu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
vous écoutez VOA Afrique.